يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاشدة كوشابة كيكو قوات الرجب هجر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لقى مكة زوى مدينة دبو ليا دريهدو دا تلاتين دا ترى واندا ييدي دي دا اوكو قوات الهدو شكرة دبو بيود شاتكواس كما يند مكساب هدواء وانا مسلاتي مع البركة masallacin Ammar bin Yasir radiyallahu an wanda yake cikin unguwar Hausawa a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu da muke yi a cikin littafin Ihya Usunna wa Ikhmadul Bid'a littafi ne wanda Shehu Usman dan Fodiyo rahimahullahu ta'ala ya wallafa wannan kuma shine darasin mu na 44 a cikin wannan littafi mai albarka a darasinmu da ya gabata muna nan a cikin wato babi na 17 babin da ke bayani akan sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a abin da ya shafi jana'iza da kuma makabarta da kuma abin da ya saba wa koyarwar annabi sallallahu alaihi wa sallam ma'ana bid'o'i da mutane suka kirkiro a karkashin wannan babi na jana'iza da makabarta a darasin da ya gabata malam ya karantar da mu wasu daga cikin bid'o'i din daga ciki yake cewa akwai kururuwa da iface lokacin da za a fitar da mamaci daga cikin gida wanda wannan yakan faru har a zuwa yanzu da ake magana za ka ga akan samu haka lokacin da ainihin wato aka shirya jana'iza ko gawa aka shirya ta aka sa ta alkafani za a fito da ita waje domin yi mata sallah a kai ta makwancinta to za ka ga ainihin wato iyalan mamaci maza da mata sun cakuɗe suna ta kurma ihu wannan bid'a ne yana daga cikin abinda malam ya karantar da mu shine yin sassarfa ma'ana ya zamanto an yi gaggawa gudu lokacin da za a kai gawa makabarta ta yanda za a wahal da ita gawar a kuma wahal da masu rakata a cutar da ita a cutar da masu rakata to sauri da sassarfar da tabayu zuwa ga haka ita ma wannan sassarfa din bid'a ce sannan yana daga cikin ainihin wato abinda malam ya karantar da mu cewa bid'a ne akwai wato zikiri lokacin da za a dauki gawa a sunna babu wani zikiri daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa in za a dauki gawa ga abin da za a fada babu wani zikiri da yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallam dan haka zikirin da mutane za a ga suna yi lokacin daukar gawa Shehu Usman dan Fodiyo yace shi ma bid'a ne yana daga cikin abin da yake bid'a ainihin wato a wannan babi na ainihin wato daukar gawa ayi mata zikiri ko kuma yana daga cikin abin da ya shafi bid'a a wannan babi na jana'iza wato tashyi'ul mayyit ila al-qabr bi qira'ati al-qur'an ma'ana raka mamaci zuwa makabarta ana karatun al-qur'ani ko dai a fito da qur'anin a raba shi hizifi ana tafiya ana karantawa ko kuma a samu wasu wadanda ake kira qurra makaranta al-qur'ani ayi musu shimfida akan hanyar makabarta inda za a zo a wuce da wannan gawa su zauna suna karatu a wannan guri wato wannan shi ma bid'a ne kamar yanda raka gawa din ana zikiri shi ma yana daga cikin abinda ba a same shi ba a zamanin farko, abu ne wanda yake shi ma na bid'a da mutane suka kirkira, yana daga cikin bid'a har wa yau. Takadda da ake rataya wa mamaci, wanda cikin ainihin takadda ana rubuta wasu ayoyi na Alkur'ani ko kuma sunayen Allah ko sunayen annabawa ko sunayen wasu bayin Allah na gari, wannan shi ma abinda za a rataya wa mamaci a wuyansa na wannan takadda da ta kunshi waɗannan abubuwa, wannan shi ma bid'a ne, ba a samu ba daga cikin aikin Annabi sallallahu alaihi wasallam da magabata na kwarai. Yana daga cikin abinda aka samu na bid'a a babin abinda ya shafi janaza, shine wanke gabobi bayan an dawo daga makabarta, an dawo daga binne mamaci. Idan mutum yayi ne saboda kura ko saboda datti da yaga yayi, to wannan sai ya zamanto shi wannan maslaha ce ta sai, amma a dauka cewa lallai duk wanda yaje makabarta ya dawo sai ya wanke gabobinsa, to wannan da sunan addini shi ma bid'a ne, ba a samu ba daga cikin aikin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma ainihin wato magabata na kware. Wannan shine darasin inda muka tsaya satin da ya gabata. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن ذلك تخصيص أيام التعزية وهو بدعة مكروهة، وإن لم يرد بتخصيص تلك الأيام تحريم التعزية في غيرها، وإلا فهو بدعة محرمة إجماعا. شو عثمان أمبوديو الله يمسرها مايتي. ومن ذلك ينادك تكين بدعة تخصيص أيام التعزية، keɓantar wasu ranaku na ta'aziyya, a ware wasu adadin kwanaki a ce iya kadai su ne ranakun ta'aziyya, ta yanda idan mutum bai zo a waɗannan kwanaki ko bai yi ta'aziyya ba, to sai a ɗauka ta'aziyya ta wuce shi, ko kuma ma laifi ne mutum ya zama bai yi ta'aziyya ba har a tsawon waɗannan kwanakin, ko kwana uku ko kwana bakwai, ko iyakance wasu kwanaki a ce su ne kawai na ta'aziyya, in suka wuce kamar ba a yin ta'aziyya, ko kuma in kai wa mutum ta'aziyya bayan sun wuce kamar kai ta'aziyya ka ta yi kwantai, kamar ta'aziyya ka bata karbu ba saboda ba ka yi ainihin ta'aziyyar ba a iya lokacin da aka iyakance yin ta'aziyya. To wannan iyakance wasu kwanaki a ce kwana uku ko kwana bakwai ko kwana arba'in ko wasu watanni a ce iyakacin su ne kawai kwanakin ta'aziyya, wannan shi ma bid'a ne, ya saba wa koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ta'aziyya ko bayan shekaru ne in an haɗu za a iya yi, da haka babu wani takamaiman wani lokaci da aka ce shi ne lokacin ta'aziyya. Za ka iya haɗuwa bayan an binne mutum a makabarta, ka samu ɗan uwansa ko wanda abin ya shafa ka yi masa ta'aziyya, daga nan shi kenan ka tafiya, ka ba ma sai ka dawo gida ka sake yi masa ba. Wani kuma kila ba ka samu zuwa inda ainihin wato yake ba, sai a hanya kuka haɗu ko a kasuwa ko a wani uzurin ko wajen wani ɗaurin aure kuka haɗu da shi, ban samu zuwa ainihin tun da wane ya rasu ko wance ta rasu ba mu samu haɗuwa ba. To ya aka ji da haƙuri ka yi masa ta'aziyya, Allah ya gafarta masa ko ya gafarta mata, ya ji kanta wannan ta'aziyya ta yi. In ma baka samu dama ba ko ta waya ka kira ashe an yi rashi wane ya rasu ko wance ta rasu, to Allah ya gafarta mata ya mata rahama. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma ata wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Shikenan yayi, ba sai an keɓance wasu lokuta na musamman a ce su ne ranakun ko lokutan ta'aziyya ba. Hasali ma malai ce keɓantar wasu lokuta ko wasu ranaku na ta'aziyya, to wannan ya saba wa koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa bid'atun makruhatun, bid'a ce makruhiya. Wa in lam yurad bi takhsis tilka al-ayyam tahrimu at-ta'ziyati fi ghayriha, bid'a ce makruhiya amma idan ba a nufi keɓantar waɗannan ranakun da haramta yin ta'aziyya a wasu ranakun wanda ba su ba, to shine bid'a ta dan sa musassauci, aka ce bid'a ce makruhiya. Wa illa idan kuwa an ɗauka cewa idan mutum bai ta'aziyya ba waɗannan kwanakin suka wuce, to haramun ne kuma ya ta'aziyya lokacin ta'aziyya ya wuce, fa huwa bid'atun muharramatun ijma'a, to wannan kuma bid'a ta ƙara burinkasa, ta ƙara girma, ta zama bid'a kuma a bar haramtawa. Malamai sun ijma'i akan haka. Ku fahimci wannan maganar guda biyu malami. Ware wasu ranaku na ta'aziyya ko ware wani lokaci na ta'aziyya, wannan bid'a ne. Daya kenan. Idan an ware waɗannan ranakun, amma ana ganin ko ba a su ba in kai ta'aziyya babu laifi, to bid'a ce makaruhi ya ware ranakun. Misali mu ce uku, kai maza-maza ka je fa kafin ayi uku, fa kar a share uku, fa a share makoki, baka je kai ta'aziyya ba. To in an ɗauka cewa ɗaya biyu uku waɗannan lokutan su ne lokacin ta'aziyya, amma fa in sun wuce ɗin baka kyauta ba, amma dai in kai ta'aziyya ta yi, to bid'a aka aikata maka ruhiya. Idan kuwa an ɗauka cewa wannan kwanaki uku su ne kwanakin ta'aziyya, in ka kuskura baka je kai ta'aziyya ba, kai laifi babba, ka aikata haram, kuma bai ma dace ba, bai halatta ba ka samu mutum kai mai ta'aziyya bayan wucewar ainihin waɗannan kwanakin guda uku, to wannan bid'a ta tashi daga bid'a makaruhiya ta koma bid'a haram. Wannan fa a bisa rarraba bid'a da aka yi tun a karan farko, cewa akwai bid'a muharrama, akwai bid'a makaruhiya, akwai bid'a kaza. Amma in ka ɗauka bid'a kai mata kuɗin goro, to ba makaruhiya ba muharrama, kowace bid'a muharrama ce. Ina fatan gane. Don haka idan an ware wani lokaci aka ce shi ne na ta'aziyya, amma fa ana iya yin ta'aziyya ba sai a wannan lokacin ba, to wannan bid'a ce makaruhiya. In ku an ware wani lokaci ko wasu kwanaki na ta'aziyya, aka ce in suka wuce, to an hana a yi ta'aziyya bayan sun wuce, to wannan kuma abin da aka zo da shi wani abu ne da addini bai san da shi ba, bid'a ce kuma muharrama. Ina fata kun gane maganganun guda biyu. Don haka karɓar gaisuwa abu ne wanda yake idan wanda aka yi wa rasuwa ya zamanto mutane za su zo daga gurare daban-daban neman domin su zo su yi masa ta'aziyya, babu laifi dan ya tsaya karɓar gaisuwa. Amma sauran ragowar mutane kuma in sun zo aka yi abinda haƙƙin wannan mamacin a kansu shi ne su zo a yi masa sutura, a yi masa sallah, abin ne shi sun yi wannan. Sun kuma zo shi kuma ɗan uwan mamaci da aka yi masa rashi, sun zo shi kuma sun taya shi alhini, suka yi masa ta'aziyya, sai kowa ya tafi sa harkokinsa. Shi wanda za a iya zuwa daga wani gari, daga wata nahiya mai nisa a zo neman sa, ba laifi ya tsaya. Amma kuma kowa ya bar harkokinsa, makwabta da sauran ƴan uwa, duk kowa ya ki zuwa koina a zuwa taro, to shi kuma wannan da ai ta dafo abinci ana fito da shi, to shi kuma wannan za mu ji mai dan podio zai ce akan wannan. Shin shi wannan ko babu laifi, ya dace da koyarwar musulunci, ko kuma shi ma abu ne wanda yake tuwaris bako ne, ba addini bai san da shi ba, to za mu ji a nan gaba. Amma game da ta'aziyya yanzu Sheikh Usman dan podio yake magana cewa ita ta'aziyyar nan a bace budaddiya kawai, shi ta dan uwanka farin ciki ko jimanta masa bai da lokaci. Duk lokacin da ka samu dama ko ka samu haduwa da shi, wani abun farin ciki ya same shi, sai kai mai farin ciki, ka taya shi murna. Wani abun alhini ya same shi, sai ka taya shi jimami, ka taya shi alhini a duk lokacin da ya kamata. Ina fatan gane. Dan haka ba a iyakance wasu lokuta ko wasu ranaku ba. Qultu, yace wa yaf'alu hadhihi albid'atu ba'dhum. Shaw Usman dan podio yace wa yaf'alu hadhihi albid'ata, irin wannan bid'ar wasu suna aikata ta, fi iyadatil marid, a wajen dubo mara lafiya. Hatta dubo mara lafiya, to akwai waɗanda suka kirkiri bid'a, suka ce ba a zuwa dubo mara lafiya rana kaza. Wa yaqul innahu la yu'adu fi yawmi sabt, shi wannan wanda ya kirkiri wannan bid'a yace ai ba a zuwa duba mara lafiya rana asabar. Da aka duk yanda rashin lafiya ta kai, duk yanda ka samu dama, in ya zama to ba ka da damar da za ka iya zuwa asibiti ka duba mara lafiya sai ran asabar, to sai dai ka fasa. Amma ba a dubo mara lafiya ranar asabar. Ko kuma yana kwance a gida, kana so ka je ka dubo shi, to wannan bid'ar ta ce ranar asabar ko ita kadai ce lokacin da kake da shi, to ba za ka je ka duba mara lafiya ba ran asabar, dan ba a dubo mara lafiya ranar asabar a wannan bid'ar. To ware wata rana a ce ba a dubo mara lafiya, ko ware wasu ranaku a ce su kadai ne na duba mara lafiya, to shi ma wannan bid'a ne. Wa fil madkhal, ya zo a cikin littafin madkhal na Ibn al-Hajj,
وذلك مخالف للسنة المطهرة wannan ya saba da sunna wanda take tsarkakakkiya sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ba za a duba mara lafiya ba sai ranar kaza da ranar kaza ko kuma ba a duba mara lafiya ranar asabar ko ranar kaza a ayyana wata rana ko shakka babu ya saba da sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kaman yanda aka ce bid'a ne ya saba wa sunna ke bantar wasu ranaku na ta'aziyya to haka ke bantar wasu ranaku na dubiyar mara lafiya wannan su ma shi ma ya saba wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wa dhakara ba'dhum anna asla hadhihi albid'a wasu daga cikin su sun ambaci dalilin ko asalin wannan bid'a ma'ana wasu cikin malamai sun ambaci asalin wannan bid'a ta ba'a dubo mara lafiya ranar asabar barka ji abin da ya faru anna yahudiyan asalin wannan bid'ar wani ba yahudi ne kana dabiban li malikin shi wannan ba yahudan likita ne na wani sarki minal muluki daga manya-manyan sarakuna da ake da su a wannan zamanin famaridal malik sai wannan sarki ya rashin lafiya maradan shadidan rashin lafiya mai tsanani fakanal yahudi wannan ba yahudan tunda dama shi ne likitan sarki kuma ga jikin sarki ya tsananta sai wannan likita nasa ba yahudi ya kasance la yufariquhu baya rabuwa da sarki ko da yaushe suna tare saboda yanayin jikin sarki din faja'a yawmul jumu'a sai ranar juma'a ta zo fa aradal yahudi sai ba yahudan nan yake so an yastahilla sabtahu ya samu yanci ya halatta wato wannan asabar din tasa tunda dama ka san asabar rana ce ta ibadar yahudawa to kuma gashi ko da yaushe yana tare da wannan sarki wajen jinyar sarki da ba sarki shawarwari da ba shi magunguna ba sa rabuwa da shi to kuma ga lahadi ta zo ga kuma ranar asabar wadda tana da muhimmanci a wajen yahudawa ta zo dan haka wakafa ala sabki damihi sai wannan ba yahudan likitan ya ji tsoron kada a zubar da jininsa ma'ana za a iya kashe shi in bai zo ba ranar asabar sarki tunda yana da bukatar sa ga yanayin jikin sarki bai da damar yayi fashi ranar asabar ko ran asabar din sa yazo to sai ya kirkiro wata dabara taqala lahu alyahudi sai wannan ba yahudi ya gaya wa wannan sarki yace innal marida wato shi mara lafiya la yadkhulu alaihi ahadun yawmas sabti ba a san kowa ya shiga wajen sa ranar asabar shi ma isa wani bangare ne na magani da waraka a matsayin mu na masana lafiya matsana ainihin wato likitanci ba a shiga wajen mara lafiya kwata-kwata ranar asabar fatarakahul malik sai sarki ya kyale shi ya ce a to ba ko ba ya tunda dai ba abu shikenan kawai dan haka wa maza sabtahu sai ya tafi ibadarsa ta ranar asabar dinsa to daga nan fa thumma sha'at ba'da zalika hadhihi albid'ah to daga nan fa wannan bid'a kuma ta wasu shikenan ba a zuwa dubiya ranar asabar kaji bo asalin wannan bid'a amma daga wani ba yahudan likita shi kaji da wata hikima ba wai da niyyar ibadarsa ta yahudanci a kawai likita ne na sarki kuma wannan sarkin baya rabu shi likitan baya rabuwa da shi to sannan kuma shi kuma likitan nan ba yahudi ne yana son yin ibada ranar asabar da ya gano ga juma'a ta zo gobe asabar sai yake ta tunanin ya zai in ya kuskura bai zo wajen sarkin nan ba ran asabar ba dalili to sarkin nan sa zai a cire mai wuya a yanke maka kai to sai kawai wannan dabara ta faɗo masa sai ya samu sarki ya ce ala wato ran sarki ya dade wato ai yanda al'amarin yake wato ba a zuwa ba a san ranar asabar a shigo wajen mara lafiya kar a kuskura a bar kowa ya shigo wajen ka ran kai dade kaga kenan hashi likita ya ce a to shikenan da haka likita sai ya tafi ya yi sabga ranar asabar to daga nan kawai shikenan sai kuma aka samu ai ba a zuwa duba mara lafiya ranar asabar kila wani ma zai ce ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a zuwa dubiya ranar asabar ko za ka iya jin wani yanda abun ya yaɗu da yanda mutane suke ɗaukan addini kamar abu ne wanda yake kamar kawai abu ne na hayaniya to kawai wani ma zai iya ce ai an ce annabi ya ce ba a zuwa duba mara lafiya ranar asabar nan ko ba hadisi bane kaji wata hikima ce ta wani ba yahudi shi ma yayi ta dan kaji manufarsa to shikenan daga nan sai aka aro ta aka yafa kawai shikenan sai aka ce ba a zuwa duba mara lafiya ranar asabar da aka kana ji cewa wane yana cikin halin jin jiki kuma an kwantar da shi a asibiti kuma lokacin da aka gama asabar kuma gashi za a je dubiya
dan haka ana iya zuwa duba mara lafiya a duk lokacin da mutum ya samu dama a sabar Lahadi, Litinin, Talata, Laraba, Alhamis, Juma'a, duk kwanakin sati safa da rana da dare ya danganta sai dai idan ko likitoci a asibiti yake sun ce ba sa son a je dubiya lokaci kaza saboda lokacin likitoci suna zuwa duba ainihin wato marasa lafiya ko wani dalili makamancin haka wannan kuma kaga wani abu ne da ba amma a dauka da sunan addini akwai wata rana da addini ya hana je a duba mara lafiya babu ita da aka bid'a ne ke bantar wata rana a ce ba a duba mara lafiya a wannan rana din wa min zalika yana daga cikin bid'a a babun jana'iza jam'un nas li fi'l al-fida taruwar da mutane suke yi dan yin fidda'u wa huwa bid'atun makruha fidda'u bid'a ce makruhiya an bayyana zaka dinga jin in kaje wajen in an yi mutuwa in kaje zaka dinga jin an ce ayyun wa mawaci fidda'u fidda'u ake cewa da Hausa amma fidda'u ne da haka malai yace haduwar mutane a taro a raba hailala shine fidda'u a raba hailala a ce kai nawa zaka dauka wannan ce zai dauki 1000 wannan a ce shi kuma nawa zai dauka ce zai dauki 10,000 wancan kai kuma saboda so ake a samu kaman hailala 70,000 wannan hailalar 70,000 fansa ce ga wannan mamacin in ma yana cikin wani bala'i da tashin hankali wannan hailalar da kuka sadaukar za ta fanshe shi da haka za a rarraba za a ga an zo to kai nawa wannan yace a to shi ya 500 zai dauka wannan yace shi a bashi 10,000 wannan yace a bashi kaza sai a hadu a taru kawai sai a yi ta tayi ina fata an gane to wannan fida'un ita ma wanda Bahaushe yake cewa fida'u Shehu Usman dan Fodio yace ita ma bid'a ce wa fil madkhal ita ma zaka ji dalilin fida'u zaka ji asalin da yasa daga ina malam Bahaushe ya samu fida'u daga hadisai ne ko daga ayoyin alqur'ani ko kuma kawai daga ainihin wato hadisin mutane ne to shi ma zaka ji asalin fida'u Shehu Usman dan Fodio yace wa fil madkhal yazo cikin littafin madkhal na Ibn al-Hajj وكذلك يحذر مما احدثه بعضهم هكذلك مسلمي يصوره يغجي ابيندا واتو wasu daga cikin mutane suke aikatawa min fi'il at-tahlilat nayin haylala limautahum gamatattunsu wa jam'ihim al-jam' al-kathira da taruwa a hada jama'a masu yawa lidhalika sabila yin fidda'u kama ta kaddama fi gairihi bid'a ce fidda'u kaman yanda ya gabata a cikin waninta kaman yanda an ambaci zikiri wajen daukan makara bid'a ne zikiri ko karatun qur'ani lokacin da za a raka gawa bid'a ne shine ma'ana kama ta kaddama fi gairihi to haka ita ma fidda'u a ranar da mutum ya mutu ko kuma an zo ana zaman makoki mutane su taru a raba musu hailala su dinga yi dan su fanshi mamacin daga azaba ko daga cikin halin da yake ciki wasu malamai ma suka ce mummunan fata kuke masa kun dauka wato ku kun kaddara ma hailalar da kuke mai a fanshe shi wato ku kaman an gaya muku cewa mai a cikin wani bala'i yake domin shi wanda ya kirkiro fidda'u mafarki yayi da dan uwansa da wani yana cikin bala'i sai mai hailala sai ya ga ya samu sauki an fahimta to yanzu in kuma kuka taro kai wa mamacin ku fidda'u to kun tabbatar yana cikin wani hali kamar haka kuke cewa in ko ba haka wato mugun fata kuke mara kun sa ran yana can yana da kuwa a cikin kabari shi sa kuke mai fidda'u dan a fanshe shi shine ma'anar fidda'u to bari ka ji sai malam dan Usayyan Ibn al-Hajj yake cewa taruwar mutane taro mai yawa domin yin fidda'u kaman yanda ya gabata fi gairihi a cikin zikiran da ake wajen daga makara da raka gawa makabarta kama wa qad taqaddama adh-dhikru jaharan domin zikirin da ake yi a bayyane a fili ya gabata wa jama'atan da wanda ake yi jam'i wato cikin jama'a wa ma fihi da abin da ke cikin wannan na bid'a duk mun karanta shi a baya to shi ma fidda'un tana ciki wa yahtajuna ala fi'li dhalika su masu yin fidda'u suna kafa hujja akan yin fidda'u ne bima haka ba'du shuyukhi saboda irin abin wato saboda abin da wasu shehunnai suka hakaito min al-muta'akhirin daga waɗanda suka zo ƙarshe annahu ra'a fi manamihi wani shehu malami ne yayi mafarki a cikin baccinsa yayi mafarkin ba'da mauta wani mamaci fi azabi yana cikin bala'i yana cikin azaba ma'ana wani malami ne wani shehu malami ne yayi mafarki a mafarkin sai ya ga gawa ne yana cikin azaba fa zakara la ilaha illallah 70,000 marra sai yayi la ilaha illallah 70,000 shi wannan shehu malamin yayi la ilaha illallah 70,000
ثم أهداها له سيباد كوتل لادن حيلال دي له غوانشان واند يموت يناشكين عذابات فرآه في منامه بعد ذلك باين هكا سيكوم يمب فركيدش سيغنش في حيئة حسنة أشكين كومك كاوان يني يغنش كين كاوار صفا فسأله عن ذلك سيتم بيشك مدعك يشعى farko da nemi farki da kai naga kana cikin bala'i kana cikin tashin hankali kana cikin azaba to sai nayi maka la ilaha illallah dubu 70 sai na ce na sadaukar da ita gare ka to kuma yanzu na ganka cikin kyakkyawan yanayi cikin shiga mai kyau cikin yanayi mai kyau ya abun yake fa akhbarahu sai wannan mamacin ya bawa shi wannan shehu malamin labari annahu gufira lahu yace ai an gafarta masa laifukansa ne bi ihda'ihi lahu thawaba 70 alfan saboda kyauta da sadakar hailala 70 din nan da ya bashi to kaji asalin su fidda'u in kai magana fidda'u yanzu sai a dauka ka fita daga musulunci saboda yanda ake ganin kamar ka zo da wani abu sabo bayan ita fidda'u ita ce sabon abu yanzu dai kaji ita ma ba annabi bane ya fada ba wani sahabi bane ba wani tabi'i bane ba irin su imamu maliku duk ba ko ɗaya daga ciki kawai wani ne ya yi mafarkin wani dan uwansa ko wani yaga wancan din ya mutu to shi wannan malamin sai ya mafarkin wancan yana cikin mawuyacin hali sai ya masa la ilaha illallah 70 sai ya bashi sadakar ladar sai ya kuma yin mafarki da shi sai ya ganshi kuma an kwance shi daga cikin wannan kukumin an kwance shi daga cikin sasari da azaba da ake masa sai ya ce kai ya aka haka shekaran jiya na yi mafarki da kai naga kana cikin wahala kuma nayi ma la ilaha illallah na sadaukar yau kuma na ganka cikin walwala yace ai wannan la ilaha illallah taka da kai mun ka ban sadakar ta 70 ita tai beli da to sai suka ce wa hadha laysa fihi dalilun shehu usman dan fodi yace wannan kissar da aka baka wannan hikayar a ce iya wannan abin da ya faru shikenan sai aka shar'anta wa mutane fidda'u sai shehu usman dan fodi yace wa hadha wannan maganan fidda'u wannan hikayar da kaji an baka laysa fihi dalilun babu wani dalili a cikin ta da za a kama wanda har mutane za su zo su rungume shi fa addinin nan fa ba fa karambani bane mutane sun kasa fahimta amma da dama wallahi mutane da kikkiawan niyya suke ba karatu tunda an ga babban malamin da ke unguwa shine yake jagorantar wannan ya rarraba wa mutane da sauransu saboda haka mutane yawanci an ga malam wane yana gurin malam wane shi ma yayi ko shi yace ayi ma fa za a dauka cewa abun nan ba daidai bane kuma mutane sun tashi a haka sun yi shekaru a haka to kai yanzu in ka zo kana cewa a fahimci abin nan ba haka yake ba kai sai kuma a dauka kai ne ka zo da wani abu sabo tunda ai su malam wane suna nan su ma suna yi kuma kai baka kai su shekaru ba kai su karatu ba kai su dadewa akan karatu ba ya haka su ba su gano cewa abin kuskure bane sai kai to inda dadin abu yake shi littafin nan da muke karantawa fa na Shehu Usman dan Fodiyo kuma Shehu Usman dan Fodiyo ne kowa ne kowa ya yarda da shi inda musulmi ne a Najeriya ya yarda da Shehu Usman dan Fodiyo to littafin sa ne yazo ya tattara da wayannan abubuwan kuma yayi littafin nan yace ga abin da ya dace da koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam ga abin da yake na kuskure mutane fa kar su ga an yi shekaru ana yi an yi shekaru ana yi baya zama addini in ba an dade ana yin abu sai ya zama addini shedanci ma sai ya zama addini dan shedan ya dade yana shedanci da haka addini shine abin da yazo daga alqur'ani daga Annabi sallallahu alaihi wasallam bisa fahimtar magabata na kwarai wannan shine addini shi yasa Imam Malik yace duk abin da bai zama addini ba jiya da shekaran jiya yau ba zai zama addini ba an riga an kulle kofa addini ba ba a sa ka karo komai ba tunda ayar al-yawma akmaltu lakum dinakum ta sauka to an rufe kofar da wani zai karo wani ba addini addini nan ya cika da haka ba a buƙatar azancinka ko hikimarka kawai abin da ake buƙata abin nan da yazo daga Allah da manzansa kawai a kama kyala mutane kai in za ka yi karatu to ka karantar da mutane abin da Allah ya ce ba da abin da manzo ya ce bisa fahimtar magabata ta kware ka fahimtar magabata na kware ba a sa ka kuma kai ka ƙaro naka ba ka ce kuma kaza ma yana da kyau kai ba annabi bane ba aiko ka ba ba wahayi ake maka ba mafarki ba ya zama addini shi yasa Shehu Usman dan Fodiyo anan yake cewa wannan kissar da aka bamu cewa dalilin fidda'u wani ne ya mafarki kuma daga nan kawai shikenan aka kama yin fidda'u to sai ya ce wannan kissar babu dalilin yin fidda'u a cikin ta min wajhaini saboda ta fuska guda biyu ahaduhuma ɗaya daga cikin fuskokin annahu manamun kar ka manta fa bacci ne shi ko bacci ya duk abin da kai a mafarki yanzu gaskiya ne shi ba wancan malamin ba abin da ya faru ba kawai mafarki yayi a mafarkin kawai sai ga wane yana cikin azaba lalle ne ya zama yana cikin azaba lalle ne mafarkin ya zama gaskiya na farko ka gane shi wanda yayi fidda'un nan fa mafarki yayi wal manamu shi ko bacci la yatarattabu alayhi hukumun babu wani hukunci na shari'a da aka dora shi a bacci haka ne yanzu ka in kai mafarki a baccin ka kawai kai mafarki an ce sallar azhar ta koma raka'a 8 kenan ka mai da sallar ka ce kai mafarki shikenan sai sallar azhar sai ta koma raka'a 8 ko kuma mafarki kawai ka ji an ce wannan ramadan din mai zuwa kai banda kai an yafe ma wannan zai yi ko kuma kawai a cikin mafarki kawai wani kawai a karanta muku a cikin suratul fatiha a ce ba aya 7 bace ba aya 7 bace aya 8 ce bayan fatiha da mutane suka sani ka ce ga wata kuma a mafarki an ga ma ita ma tana cikin qur'ani tana cikin fatiha wa zai da kai to kamar haka ne fa mafarki yayi shi wannan bawon Allah mafarkin nan shi ba annabi bane ballantana mafarkin sa ya zama gaskiya daka zai iya zuwa mafarkin nan zai iya zama gaskiya zai iya zama kuma aka san haka sannan koda mutun yayi mafarki idan a mafarkin sa aka nuna mai wani abu da ya ci karo da shari'a wannan mafarkin nasa abgasu ahlami ba ruwan mu da wannan mafarkin nasa amma yanzu misali sai mutun yayi mafarki a mafarkin sai aka ce yawaita salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam in yazo ya ga muna zamu ce aka amma wannan mafarkin naka mai kyau ne gaskiya ka yawaita saboda an ce mu yawaita wa annabi salati sai wani ya mafarki ya ce wallahi a mafarki ka san mafarkin da nayi wallahi an ce in ƙara dagewa wajen kyautatawa iyaye kana ga muna sai mu ce ka amma wannan mafarkin naka gaskiya ne amma Allah ta'ala ya ce mu kyautata aka kaje ka dage kila kana dan wasu ƴan matsaloli tsakaninka da su kaje ka kyautata musu na fata an gane to Shehu Usman dan fodi ya ce na farko dai a fahimta wannan abin da ya faru mafarki ne wa tsani abu na biyu annahu innama fa'alahu wahdahu abu na biyu wannan wanda ya mafarkin fa fidda'un nan da ya la ilaha illallah 70 shi kadai ba tare mutane yayi ba shi kadai yayi kayarsa innama fa'alahu wahdahu yayi ta ne shi kadai fi khasatin nafsi shi kadai ya kebance kansa yayi la ilaha illallah wa ahadalahu thawabaha sai ya bawo wannan mamacin ladanta wa lam yajma' li zalika an-nasa ba tare mutane yayi ba ita kwa fidda'u kaga kenan in ma zaka yi hujja da waccan fidda'u kace tana da asali misali saboda mafarkin da waccan bawon Allah yayi to sai ka ce yanzu fidda'un da ake ita ma bid'a ce domin shi kadai ya mafarkin sa yanzu kuma taro ake yi a raba ta haka ne to kaga a hakikanin yanda ma fidda'un ta zo ba haka mutane suke yi domin ita waccan fidda'un shi kadai da ya mafarkin wannan dan uwan nasa yana cikin wani hali shi kadai ya kebance a daki yayi ta la ilaha illallah sai da yayi 70 yace ya Allah ladan wannan hailala da nayi ta fidda'a la ilaha illallah na bayar da ladan ko na sadaukar da ita ga wani fan dan ta zama fansa gare shi dangane da halin da na gansa ciki to yanzu kai mamacin da kake yi wa fidda'u kaga abu na biyu kenan abu na uku mamacin da kake yi wa fidda'u shi ma mafarki kai da shi ka gansa cikin wani hali kaga wannan kaulin ma wannan magana ta uku malam bai kawo ta ba idan ba mafarki kai da shi ba to kyautata masa zato kake ko munana masa zato kake azaba ake masa ke in ba haka ba to zai ga shi dai wancan mafarki yayi ga halin da ya ga wanda yayi wa fidda'u to kai kuma da kai wa mamacin ka fidda'u kai kuma me kai mafarkin dan mamacin naka kai in ba mafarkin sa kai ba to yanzu kyautata masa zato kake ko munana masa zato kake in kai mai fidda'u tunda shi wanda aka yi wa fidda'u na asali din azaba a ga yana sha aka yi masa fidda'u dan ta fanshe shi Allah ya sa kuna fahimta karatun nan da kyau an fahimta to sai malai yake cewa walam yajma' li zalika an-nasa ba tattara mutane yayi ba shi wannan da yayi mafarkin kama ya fa'aluna fi hadha az-zaman Shehu Usman dan fodiyo yace kaman yanda mutane suke yi a wannan zamanin min ash-shuhura dan neman daukaka dan neman shuhura ne kawai a ce ga wani malami shi da yazo yayi wani abu da duk kowa bai ba kawai da yazo in ya zauna aka gama Allah ya ji kare ai sai ya mai fidda'u ko to kai nawa zaka dauka ce alaga fata malam 10,000 kai nawa zaka dauka ku dinga kirga mana nawa kenan ace 1,000 kai nawa zaka dauka 500 kai nawa kenan
a ce a 10,000 kenan wato kai nawa zaka dauka yau wato 70,000 kenan to shikenan shikenan sai kuma a da a cigaba da yi ina fata an gane
hatta sara zalika indahum amran ma'mulan bihi har ma yin fidda'un ya zama wani al'amari wato ya zama wani abin umarni abin aiki da shi a wajen su wa amma law fa'ala zalika ahadun fi khassati nafsi wa ahada thawabahu liman yasha fala yumna'u li'annahu qad fa'ala khaira amma da mutun zai yi hailala ko yayi wani aikin alheri shi kadai a karan kansa ya sadaukar da ladan ga wanda ya ga dama cikin mamaci wannan ba wanda ya hana wannan kai sadaka ga wani mamaci kace ladan Allah ya kai kabarin sa ko Allah ya kai masa ka gina masallaci kace ladan wannan masallacin ya Allah na sadaukar da shi ga wani kai aikin alheri kai abin da shari'a take so wannan ba wanda zai ba wanda yace ba kyau wannan idan mutun yana so ya bi Allah to ka bi Allah ta irin yanda yake so a bi shi ka bi shi ta yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da kai abu Allah kai ba kai ne zaka gano wata hanya da za a bi Allah ba sai ka shi yasa babu wanda zai yi ibada a karba sai ya biyo ta ofishin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani abu wanda yake ibada ne to sai annabi ya yi stamp a kansa duk wata ibada in aka rasa abubuwa guda biyu to ba za ta zama karbabbiya ba shi yasa satin da ya wuce nake ta cewa ba abinda mamaci ya fi so wallahi irin sunna in dai kuna so ku taimaki mamacinku to ku yi sunna a kansa kama daga yi masa wanka kama daga yi masa sallah kama daga kai shi makabarta da binne shi da duk abinda zai biyo bayan wannan ku yi yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi sai abin ya amfane shi kuma sai ya ji dadin wannan abin da kuka yi masa amma in kuka tarkato abin da Allah bai ce ayi ba annabi bai ce ayi ba to kun tattara abin da ba ko ɗakin ku bai bari ba ballanta na je same shi mutane ya kamata a dinga fahimtar addini yanda ya kamata dan an taso an ga ana ta yin abubuwa baya zama dalili an fahimta go to kaga waɗannan dalilan guda biyu da dan fodiyo ya kawo duk dalilai ne da suke nuna fidda'un nan fa ba ta da tushi na farko dai a mafarki ne ba aya bace tace ai fidda'u ba hadisi bane wani ne ya mafarki mafarkin nan ko zai iya zama gaskiya zai iya zama ƙarya kuma ma ba a ce a gina hukunci akan mafarki ba sannan abu na biyu shi wanda ya yi mafarkin shi kadai ya fidda'un sa ba mutane ya tara ba sannan na uku shi wanda ya mafarkin ga mafarkin da yayi kai yanzu da zaka yi fidda'u a yau kai ma mafarkin kai in ba mafarki kai ba to shi yayi ne dan dan uwansa ya fanshe shi daga azaba kenan yanzu kai ma kana da yaqini kaman an sanar da kai cewa dan uwanka azaba ake masa to kaga rashin sanin a wani hali dan uwanka yake bai kamata kai karan ba ni kai masa fidda'u na fata an gane da haka dai a dunkule abinda Shehu Usman dan Fodiyo yake so ya karantar da mu fidda'u ba ta da asali a addini Allah ta'ala ya sa mu gane kuma mu gyara wa min zalika yana daga cikin bid'a abinda ya shafi ainihin wato janaza الطعام الذي يصنعه أهل الميت أبنشن دا إيالان ممشي سكي فتجمع له الناس متاني ستارو سكي وهو بدعة مكروها وانا يتبع بدعة شما كدوبا ينزل إن دا أكي متوى كجي ذاك إن دا أكي متوى ذاك أنت أرو أبنشي كو أكي تفتوى ديش كما إن دا هادرين يكي شيني وانلو كتي أبنشن دا ممشي يبرين وان دا هذا مكاين قادو saboda rashin tausayi irin na mutane a tattaro a cinye kayan magada kuma an watse daga makoki shikenan ba wanda zai iya sake tunowa cewa yaran nan marayu ne mahaifin su ya rasu sai ga shi ga wani hali abincin da kila za su iya ci gaba da ci wata ɗaya wata biyu wata uku har su murmure daga yanayin da suke ciki kuma su dubi ina ce mafita a rayuwar tasu duk an zo an mar rubduguwanci da sassawa kawai kafin mutum ya breakfast ya tuno ga wani baci siddancan ya faɗi kawai sai ya taho kawai ya zo kawai shashayi da biredi kawai yana zuwa zai gaggawa malam an fito da kofuna ana ta zuba koko mai dumi malam da kosai faka-faka ya ci kawai hani'an ya tafiyarsa sai rana ta yi ya fuskanci 11-12 ta yi karfe 1 da fadika ta kusa zuwa kawai zai sake bayyana ba zai zo ba daidai kar a ce abinci ne sai ya zo ya dan bada kamar minti 30 kamar ya zo ya ce ku alhini ne abinci ya zo jira da yayi hani an kuma ya dan bada yan mintuna na basarwa yan minti 5-10 kawai sai dan dakuwa hello eh ga nan zuwa kawai ya tashi bari dama abincin ne ya kawo shi kuma da daddare sai ya sake bayyana 3 square meal din sa yanzu a nan shi na'am mata ma ka ayo jiga mata dama mata su ma haka dauka duk yan tai alhini ne sai su dan kare su cika gidan eh to ka gani saboda rashin tausayi ga mutane suna fama da rashin mai gida ko rashin wani gimshiki a gidan kuma an zo an saki tara musu gajiya shi yasa da an yi wa mutum mutuwa yanzu shi kuma hankalinsa ya tashi ya zai mutanen nan da za su zo ya mutane za su zo su taru su yi ni a guri sai dare yayi kowa zai tashi kuma a ce ba a ci abinci ba dan haka ya zai ya ranto kudin cefa ne ya zai ai abin nan sai an dafa abinci an kawo ko mutane sun ci to ka gani to wannan mala yace shi ma bid'a ne dan wannan akwai ma rashin tausayi domin yanda addini yace cewa aika a dafa abinci a dinga kai musu za mu karanta hadisin a dafo makota su dinga dafa da can muna yara za ka gane yi da in an yi mutuwa za ka ga gida-gida za ka ga ana dafo kwano ɗaya kwano haka an wanda zai yi da yawa ya dafo da yawa wanda zai ɗan yi ɗan kwano ɗaya iya na cin mutum ɗaya ya yi haka za ka ga ana ta kawowa don haka su ci abinci har su bashi su ce saboda abinda zai hana su ɗora girki ya same su shine hikimar musulunci don haka sai a tattaru ɗan wa'annan kwanakin a dinga kawo musu abinci har sai ɗan raɗaɗin yanayin da suke ciki ya ɗan basu ta yadda za su iya ci gaba da ɗora sanwa sannan kuma shi ke amma yanzu mai kuwa a kawo sai kuma a taru a cinye to babban haɗarin shine za a ga wasu an ban marayu yara ƙanana abincin kafin a gama wannan zaman makokin wallahi an cinye shi akwai wani da na sani ina jin yana ƙarcaɓin hankali da cokali ma yake yawa aljihunsa da cokali kuma sai ya zaɓa dama a can yake zuwa wannan makabartar ta wajen abbatuwa in ya ga an zo da mutane ya ga kekuna da mashina da motoci shi baya shiga makabartar yana bakin ƙofa to in kun gama binne mamacin kun fito ya biyu ba zai daina zuwa ba sai an share wannan kwanakin kullum da ya fito da safe can zai ci da ya ga nan kuma yau an share wannan makokin ya sake koma kofar makabarta ya tsaya da ya ga mutane yan tsararru da yan kekuna wasu a kafa ba zai bi ku ba ya san kuma ta kan huke na'am ka ji ko to ka gani haka ne sai ai to ka gani to ka ga shine jin kai shine tausayin yanzu ina sai dai a tara a cinye a tara a cinye Allah ya kiyaye da haka gaskiyar magana irin wannan taruwar da ake shi yasa ɗazu na fara magana akan ta'aziyya taruwar nan dai ba wata abu bace ta ta'aziyya ce to ta'aziyyar sai aka ce wanda abin ya shafa wanda za a iya zuwa daga wani guri domin yi masa gaisuwa ba laifi dan ya tsaya ya karɓi gaisuwa sauran mutane a sauƙaƙa musu shi ku ɗora masa nauyi gara shi kuma kun zo kun ɗora man nauyi an fahimta to mutane amma yanzu alhamdulillah za ga ana dan fahimta ko da ba dan karatu din ba ko dan halin rayuwa da ake ciki wani karatun za ga dole tana sa ana gane shi eh wani a baya in akwai wadata in kana ta faɗa haya kasa fahimta amma yanzu in ka duba wasu bid'o'in wallahi tallahi da an daina su kuma malamai sun yi ta kololoto da an ki a daina amma yanzu yanayi yayi warantin yanzu za ga mutane da an faɗa suna fahimtar yaran yanzu da ka faɗi mubtada din sai a gane khabar kenan kawai shi yasa wani zuwa yana ce yana eh wallahi tallahi mala ka ji ko malam malam gaskiya ce fa saboda yanayi da ake ciki Allah ya kiyaye dan haka cewa akai a taimaka wa wanda gidan da akai rasuwa wajen kai musu abinci ba ce akai a taro a cinye musu ba wa fi sharhi fathil jalil li sheikh muhammad bin ahmad bin muhammad al-madyuni ya zo cikin littafin sharhin nan na ainihin wato Fathul Jalil na Shehu Malami Muhammad bin Ahmad bin Muhammad al-Madyuni yace baitutatun nasi inda ahlul mayyit laysa illa min amril jahiliya malamin yake cewa kwanan da mutane suke yi a wajen iyalan mamaci a ce ayin an yi mutuwa ba a barin mutane su kadai sai an taya su kwana kaga shi ma wannan responsibility
a ce a ina an mata mutuwa ina za a bar ta ita kadai a gida ai ba a barin ta ita kadai sai a zo a cika gidan dan uwanta na guri kaza kowa sai ya baro gidansa can ta baro waccan ta baro wannan sai a zo a tare a gidan a ce ai ba a barin mamaci shi ɗan wanda aka yi wa mutuwa shi kadai a cikin gida to kwanan da mutane suke yi a wajen iyalan mamaci bayan mutun ya mutu ba komai bane face al'amarin jahiliya da komai bane face jahiliya ce zunzurutu ومثل ذلك الطعام الذي يصنعه أهل الميت في اليوم السابع هكما بدأني إرن أبنشن دي إيالما مجيسي كي يرانا بقوي أغسى قوسي أغسى قراء أي أي نوى وينا توي وينا أي 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 أبنى نكو دو غمبا أچنزا كودي دي زاغانا يبو رانا بقوي باين غجيا دي أكتارا مصد أون قوانا شدا to ranar na bakwai din kuma akwai ranar da kuma shine wato rana ta ƙarshe a ranar da za a sake tara maggajiya abincin da zai ci na kwanaki da kudin da zai yi cefane na ainihin lokuta kuma sai an zo an wawace shi duk yanda zai je canzo ɗan naira 20 20 ɗan goma goma ɗan 50 50 sai ya canzo su waɗanda ya kamata su yi wannan bayanan su suke fara kwashe kasansu a ce ina na liman da wani aljihunsa kai kadai kai ma sai a jefa ka ciki sai a dora ma a ciki shi zai wannan bayanin cewa ba daidai bane to shi ya fara buɗe aljihu aka zuba masa sannan kullun wainarsa da kosansa da abun nan timi guda shi kadai an ware ma an lagafar tabalan gana kai a ce to Allah ya ji kansa da rahama ko ba haka ake ba shi algafata malan shi ne man shi ya kamata ya ja hankalin mutane a daina wahalar da kai wannan duk Allah bai ce ayi ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce ayi ba daidai bane a ga malan yake participating wajen wayannan abubuwan kuma an kawo ya ce shi baya bukata saboda ba addini bane za ga mutane suna ja baya saboda ire-iren mu yan kuci ku ba mu ana kallon kananan shekarun mu da kuma ganin wani ba in ba dan akwai littafin a hannun ku ba sai dauka kawai ra'ayinka kake ta fada ko to amma an aka ce malaman da su mutanen gari galibi sun yadda da su sun sa su sune libaman su ja su a sallah su yi mu gawa wakin su sallah su daura musu aure su waye to in suka yi wannan magana sai ta fita sai saboda taka kuma su sun sani a karatu in ka je ka tambaya sai a ce babu to kuma ga mutane suna ta yi kuma malaman nan su yi shiru a kuskure ne to shi zawo su bidiyo yanzu haka an kyade na su saboda malamai sun kisi magana kai kuma da zaka yi maganar kai kuma baka kai yanda mutane za su iya daukan maganar ka da muhimmanci shi kuma wanda mutane suka tasirantu da shi suka yadda ba zai ya girme su a shekaru ya kaza 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 shi kuma bai fada ba wa alaikum assalam dama yanayi ne wanda shi kuma za ka ga ba daidai ba ne rashin kulawa da malamai wannan shi ma ya jawo malamai sun samu a kansu wasu 'yan dabaru ko dai ba daidai ba ne su ma mutane ne kamar kowa suna so su ci abinci suna da iyalai suna da sauransu sun karar da rayuwarsu wajen yi wa al'umma hidima ba sana'o'i yawanci irin wannan da tawan malaman suke ba kuma mutane al'umma ba ta kula da su ba wannan shi ma yayi contributing wajen kaga cewa sun wayannan abubuwan kusan da su suke dan samu a dan yi cefane ayi kaza ayi kaza da sauransu amma kuma wannan ba zai zama hujja ba wajen Allah su san gaskiya su ki fadacce wannan ba zai zama hujja ba amma dai ya kamata a ce na'am to ka gani to saboda kaga wannan ba zai zama dalili ba yana magana akan su rashin kula da su malamai za ka ga malami ya ƙara rayuwarsu shine limamin mutane tsawon shekaru a unguwa kamsu salawat ya daura musu aure ya kaza ya kaza aikin kenan sai almajirai da aka tara musu dalibai mutanen gari yana ta karantar da su ba tare da shi kuma ana kula da al'amuran rayuwarsa ba wannan za ka ga shi ma ya taimaka wajen malamai suna gani dan abu dan kankani za ka ga sai ga ya ja ra'ayinsu wanda magabata shi yasa ake so malami ya zama mai sana'a ake so malami ba ya zama mai sana'a shi yasa an ka karanta tarihin magabata bayan karatun suna sana'o'i wannan sana'a ce ta mutun ya kula da rayuwarsa da iyalansa da Allah ta'ala ya dora masa to wannan za ka ga baya shakka in yazo karatu ketawa yake kawai shiga to amma kana karatu kana tunanin alajuwa ne yana nan kuma yana dan miƙo zakka yana kawo buhun shinkafa to kaga dole sai kaga in karatu ya biyo ta nahiyar nan sai an dan yi wa abun kuskure ma ka alaje jaho shi ko yaje da shi kake to amma ya zaman to malamai suna da wato sana'o'in su da suke yi wanda sun wadatu da wannan sana'o'in ba ruwan su ko ka basu ko kanka basu wannan baya cikin lissafin su to wannan zai taimaka wajen malamai su tsaya su dinga karantar da mutane hakikanin addini ina fata an gane da haka dai ala ayi halin irin wannan abinci da ake yi ranar 7 shi ma wasu za ka ga yanzu saboda wahalhalu na rayuwa uku a ranar 3 ake yin sa in an yi yau gobe jibi to sai a ce za a yi sadaka 3 to a sadaka 3 shine anan sai a taro a yi wannan ainihin wato a waina da abin nan da su abin nan waye ke da suna kosai da sauransu da kuma kudade sai a raba shikenan kamar an kori mutane kan ku ƙara dawo an sallame ku an bayyana yawa shi yasa da ka zo aka ga kana nema a ce ai an yi uku an ga kana dan nema ka zara takalman ka a ce ai an yi uku ma dan kakka zauna an gama wahalar da za a yi dai ta isa haka an bayyana in kuma wanda suke da dan kwari-kwari ne za a kai ta ta yi 7 da haka in wani ya zo bayan an yi 7 a ce ai an share makoki ai yau 7 yau 7 ai an yi 7 kenan an sallama kowa ba a san a sake ganin kowa kuma wahalar ta isa haka to kamata ya tun ranar farko ma kanka bari a taron maka tara magajiya an fahimta ba kuma abin alfahari bane yawanci masu wadata su kuma sun dauke shaban alfahari a sa rumfuna fito da fankoki a dinga fito da kulolin abinci a dinga fito da kaza da kaza da kaza da kaza to duk wannan abin tunda ba addini bane yace ayi ba lada kuma in kana tunanin ya samu mamaci ba lalle ya samu mamaci ba domin abin da yake na daidai shike samu mamaci na'am to banda kuma illoli irin wannan na gulmace in ka je rukunin matasa su kuma ka ji suna ta hirar bal din su da club din yan bal ko kuma ka je wani group din ka ji hirar siyasa ma suke ta yi ka je wani gurin kuma ka ji an sa faifan wani ana wannan duk kuma akwai shi wannan ka tattaro su su ma duk illoli ne na irin wannan zaman wanda koda addini ya ce ayi wannan zaman in akwai irin wa'annan abubuwan za a iya cewa ya haramta to ballanta shi kansa zaman ba shi da muhalli a shari'a to amma gashi nan dai mutane suna ta yi kuma galibi za ka ga in baka yi ba ko kuma dan uwanka ne kai ka ki zama a gurin sai ka kamar mutuwa bata dame ka ba daga cikin alamun ka damu da mutuwa shine ka kada komai naka kakkaje ko ina a zauna tun safi har rana ta faɗi har sai dare ya yi sallar isha ba irin karfe 9 sannan wannan ya ce to ni zan wuce gida da sassafe kuma da an tashi sai a sake dawowa to wannan ya nuna mutuwar tana jikinka ka damu da mutuwar sosai amma in aka ce ka zo ka yi gaisuwa baka kuma dawowa ba ka tafiya ka to kuma sai a dinga saka cikin wa'anda kamar mutuwar bata dame su to wannan kuma sai ya zamanto wasu mutanen suna zuwa ma ba dan su samu lada ba kuma su suka fi yawa dan kana zagi mutum dan ka a ce makoci ne ga gida amma da ya tashi sai ya kuce wasa yasa shi ma sai ya rufe kasuwarsa ya rufe harkokinsa ya aje komai koda kuwa kullum sai an fita ake samuwa a zuwa ci sai a zuwa zauna tunda ko babu komai akwai wannan abincin na ainihin wato marayu da ake cinyewa Allah ya kiyaye wa mithlu zalika at'am alladhi yasna'uhu ahli almayyit fil yawm as-sabiq yace misalin haka irin abincin da ainihin iyalan mamaci suke dafawa a ranar 7 ya'ani min almauti ma'ana 7 da mutuwar shi mai mutuwa din fatajtami'u lahu an-nas mutane sai su taru a wajen wannan abincin yuriduna bidhalika alqurbata wai duk abin da yasa mutane suke ta yin wannan abun ai sadaka 3 ai sadaka 7 ai sadaka 40 da sauran duk abubuwan nan duk da ake yi mutane suna yi ne in ji Sheikh Usman dan Fojo yuriduna bidhalika suna nufin alqurbata neman kusancin Allah da yin wannan abubuwan lil mayyit ga shi mamacin nan watarahuma alaihi da kuma jin tausayi da rahama da jin kai ga shi wannan mamacin wa hadha muhdathun amma wannan duk bid'a shi kuma abocin bid'a malamai suka ce kamar mutumin da zai yi tafiya ne yayi guzuri da yashi na sha ba da wannan misali za ka yi tafiya sauran yan uwanka matafiya wannan yasa an daba maka garin auni kamar garin kunu wannan an masa ya sai ya auni garin kwaki wannan ya sai biredi wannan ya sai indomie ya sa a cikin jakasa kawai kai sai aka kasa mu yashi kana ta dura abu aka ce yaya kace kai shine guzurinka sai suka ce yanzu duk lokacin da aka yada zango aka ce to in mun je guri kaza mu yada zango anan za a ci abinci to anan kowa zai ci guzurin za kai zaka iya cin yashi la yusmin wala yughni min ju'i to suka ce haka ma abucin bid'a yake yayi dako na abu mai nauyi ya bata lokaci ya ji jiki ya gajiyar da kansa kuma ba dada sai ya je lahira kawai je tarar ba dada ita matsalar bid'a ke kuma ita matsalar ta daga cikin illolinta shedan ya fi so ka yi ta sama da ka yi sako saboda duk wanda yake shan giya ya san ba daidai yake ba duk wanda yake zina ya san haramun ce saboda haka akwai yiwuwar in Allah ya shirye shi ya tuba amma shi mu mai bid'a fa Allah yake shi gani yake ma yana bin Allah bashi yayi ibada kaza yana bukata a bashi lada to yaushe zai daina mutumin da yana yi ne dan lada to shi yasa sai mutun ya daina sabo amma bai daina bid'a saboda ita bid'a shedan ne yake biyowa shi mai yin ta gani yake addini yake bin Allah yake kuma lada zai samu to ya zaka zo ka dinga ga mutun ya daina yi bayan kuma shi lada yake sa ran ya samu to shine babban hadarin bid'a to yanzu kaga duk kazo kai abun nan kai sadaka uku kai sadaka bakwai ka zauna kwana uku ko kwana bakwai kana ta dafo abinci daga gida kana ta kawo wa mutane suna ta ci duk ba dan komai ba wai dan wannan mamacin ya samu kusancin Allah wannan aikin duk da mutane suke yi ladan suke so ya isa ga wannan mamacin dan ya samu kusancin Allah da kuma tausaya wa wannan mamacin halin da yake ciki tunda aikin sa na alheri ya tsaya to sai dai kash hadha muhdathu kala yace kuma bid'a ce shi ko ka'idar shine man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd ma lam yakun fi ma taqaddama wato wa hadha muhdathu wannan bid'a ne lam yakun bai kasance ba fi ma taqaddama cikin abin da ya gabata zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai inda addini ne sadakar uku da sadakar bakwai da sadakar arba'in da fidda'u da wannan duk da ka samu ayoyi da hadisai daga cikin alqur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sun nuna annabi ayi ai annabi ya rasa dansa ibrahimul mu'azzam hasali ma duk kusan yayansa sun rasu yana raye ya rasa yarsa zainab yana raye yarsa zainab ta riga shi rasuwa yayansa mazan nan duk sai da suka rasu yana raye da wayannan sadakar uku da sadakar bakwai da sadakar arba'in da sauransu duk da addini ne da an samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara sahabban sa ran uku an yi sadaka an soyo an toye waina an gasa kosai an zo an raba wa mutane sayyidina abubakar shi ma an man rashe rashe sauran sahabbai duk sun samu rashe rashe ko na iyayensu ko na yaya ko na matansu da sauransu to a ce duk wayancan duk ba su san wannan abu ba sai yanzu kuma a ce ya zama addini to kaga abun akwai abun dubawa a ciki to sai malai yake cewa wa hadha muhdathun lam yakun fi ma taqaddama wannan bid'o'i ne basu kasance ba cikin abin da wato cikin ainihin wato fi ma taqaddama a zamanin da ya gabata wala huwa mimma yahmadu al-ulama radiyallahu anhum kuma waɗannan abubuwan Sheikh Usman Dan Fodu yace suna daga cikin abin da malamai ba sa yin godiya ba sa yin godiya ga mai aikata su kaje ka karanta duk littafin da zaka karanta zaka ga akwai wani dan littafi dan takaitacce na Malam Muhammad Salga karkaje yanda yake wannan kai ka ce kuma kaga shi ma dan Kano ne ma Malam Muhammad Salga baban Mahmudu Salga yayi wani dan littafi dan karami bai kai girman alani ba akan waɗannan abubuwan akwai bidiyoyin da yace shi ya san wanda ma ya kirkiro su a zamanin su in ka karanta littafin shi ma zaka sha mamaki kamar yanda dan bodiyan nan kaga shi ma dan kasar nan ne ya rayu a kasar nan duk abubuwan nan ya san su gashi ma kanka dauka sabon abu ne dan bodiyo yayi rubutu akan su amma mamakin yanda mutane aka saki dan bodiyo ya zo ya jaddada addini ya dawo da mutane kan turba kuma dubi yanda abubuwa suka saki koma gidan jiya abubuwa sun saki koma gidan jiya to yanzu kai da kake wannan bayani yanzu kai kuma kai ne wani kai ake gani kuma ka zo da wani wata bid'a ne saboda an taso shekara aru aru to bari mu samu guri mu tsaya yace wa qultu sai nace tilka sadaqatul lati ala hadhihi alhala la tanfa'ul mayyit kaji fa
yace tilka sadaka irin wannan sadakar sadakar uku sadakar bakwai sadaka 40 a soya waina a toya waina a gasa kosai a raba kudi irin wannan sadakar ta irin wannan sigar a irin wannan halin la tanfa'ul mayyit ba za ta taba amfanar mamaci ba to in so kake ka taimaki mamacin ka tambayi malamai me zaka yi amfani mamacin ka ba me mutane suke yi a gari ba ka samu malamin da ka yadda da shi ka wanda yake na Allah da annabi wanda yake kiran mutane zuwa ga Allah da manzansa ba mai son zuciya ba ka ce masa ina so dan uwana ya rasu ko mahaifina ya rasu ko gyaci mata ta rasu ina so in mata wani abu na alheri da zai same ta me ya kamata in yi wanda addini ya ce ai wanda aya qur'ani ko hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ai kenan ka ja bakin ka in ya gaya maka ba son zuciya ka je kai amma duk abin da zaka rakito ko ga ai ana yin kaza duk malai yace duk sadakar da zaka yi ta irin wannan sigar ba za ta yi wa mamaci amfani ba to me amfanin ka kashe kudin ka kuma abin da kake so yaje amfanin bai yi ba wa fi risalati abi muhammad bin yusufa ibnu salim bin ibrahim yazo cikin littafin risala ta abi muhammad ibnu yusuf ibnu salim ibnu ibrahim yace ni'mat as-sadaqatu tanfa'ul mayyit ijma'an lakin idha wafaqat as-sunnah yace madalla da sadakan nan da tana amfanar mamaci malamai sun yi ijma'i akan haka wace irin sadaka ce sai yace sai dai in ta dace da sunna madalla da sadakar da mamaci zai ji dadi in kuka yi masa ita tana amfanar sa wace irin sadaka ce sai yace ita ce sadakar da ta dace da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wa fi risalati abi muhammad yazo cikin littafin risalati abi muhammad bin zaid al-qirawani wannan risala da muke karantawa shi ma a cikin muqaddimar sai yace wala qaulun wala amalun wala niyyatun illa bi muwafaqati sunnah yace babu wata magana ko wani aiki ko wata niyya da za ta yi wa mutum mai amfani sai in ta dace da sunnah duk maganganun da zaka faɗa da sunan addini Allah ba zai karba ba sai sun dace da sunnah duk aikin da zaka yi da sunan addini Allah bai karba sai in aikin ya dace da sunna koda ka faɗi abin da Allah yake so ko ka aikata abin da ya dace da sunna to Allah ba zai karba ba sai in kana da niyya mai kyau kuma koda ka faɗi abin da Allah yake so ka aikata abin da Allah yake so kuma da kyakkyawan niyya to sai ya dace da sunna wa'annan sharuɗan ka kiyaye su shi yasa suka ce sharadin karba aiki guda biyu ne al-ikhlas wal mutaba'a al-ikhlas wal mutaba'a duk wani aiki da ka sani mai suna aiki mai suna ibada to Allah ba zai karba ba sai da sharuɗa guda biyu sharadi na farko ikhlas da zarar ya tashi ga cikin aiki aiki ya tashi daga aiki Allah baya son sa komai girman aikin komai yawan sa riya tana shiga Allah ya fahimci ba dan shi kai ba Allah ba zai karba ba ko da ikhlasin Allah ya yadda dan shi kai to sai ya dace da koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam in ba haka ba Allah ba zai karba ba shi yasa musabarwa kanmu da wannan ka'idar guda biyu ikhlasi da koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya sa mu dace abinda muka karanta ya zama daidai Allah shi ba mu lada kuskuren da muka yi Allah ta'ala ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika